أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أقع الله ملوكي ديساك هذا مو وأنما ريشينا لهدي ونشيني 21 قوات رمضان الشكرة دبو ديد دلي حدود 40 هجرة منذ صلى الله عليه وسلم ونشيني 26 قوات مبير الشكرة دبو بيو دشاتر ريساف من أكي كلا ميلادية. كمين ديك مكزين karatun ayata 4-5 bal haddata 6 as-suratu an-nisa. Abinda ya rage dangane da surata ko ayata 4 ina jin bai wuce magana akan raddi ga waɗanda suke da'awar halaccin auren mata fiye da 4 ba. Wannan shine kawai abinda zamu tattauna akan wannan, sai kuma mu je ayata 5 insha Allah ta'ala. Dan nasu abin da ya kamata mu karanta dangane da abin da Malam Sa'idi ya ambata duk mun karanta. Yawwa. Mas'alar abin da ya shafi waɗanda suke ganin ya halatta mutum ya auri mata fiye da 4 kuma suke dangana hakan ga addinin Musulunci. Kamar yadda na ambata kwana 2 da suka gabata, kawai saboda dai mai da martani da ƙarfafa hujja da kuma kawar da shubuhohi. Amma in ba haka ba, mafi yawan al'umma mafi yawa suna kan abin da Al-Qur'ani ya ambata kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar. Illa irin wannan abin akan samu wani lokaci ka samu wasu mutane ko saboda tasirantuwa da kin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya, ko kuma wasu manufofin daban da yaki da addinin Musulunci, da nuna mutane ai fahimtar addinin Musulunci gaba dayan sa ma fahimta ne, kowa zai iya amfani da Qur'ani ya dora fahimtar sa akai. kamar yadda za ku ji masu irin wannan da'awar su kan fadi in ba ku manta ba shekaru da dama da suka gabata ban yi tuna adadin shekarun ba an samu wani bawan Allah da ya auri mata wajen 89 a wannan kasar tamu wanda a hukunce an yi maganganu malamai sun yi maganganu kuma da yake lamari ne na harkokin yada labarai sai aka samu waɗanda ma suke yada wannan din a matsayin ai ra'ayi ne gashi fa su ba su yadda ma mutum ya wuce mace ɗaya ba in ana zancen yanci suna son yancin mata da surutai irin wannan to amma saboda dai a nuna musuluncin kawai fa ba shi da wata ka'ida kowa ma ya abin da ya ga dama suka yi yada irin wannan ra'ayi wanda ma bai akwai wanda ma ba su san wani abu dangane da Najeriya sosai ba sai da suka ji wannan abun sai su yi ta tambaya ku dama haka kuke to kaga mutum ɗaya ne ya abu amma saboda an yada shi an ce a Najeriya sai a ɗauka Najeriya ma ko da yawa haka ake aure gaskiya ne akwai wasu al'adun da za ka ji mutum yana da mata har wajen 8 akwai wasu ƙabilu da wasu suna musulunci ma kuma amma kuma fahimtar su da musuluncin ba ta yi ƙarfi ko in ce malamansu sun bar ilmantarwa sosai ta yadda har ana samun irin wannan ko kuma a ce irin wanda mutane ne da suke ƙarƙashin jahilci sun jahilci haƙiƙanin shari'ar musulunci in ba haka ba babu wani dalili daga cikin alkur'ani in dai a wannan ayan ne da muka karanta cewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba daga iya wannan mutum ya kafa hujja ya ce masna ana nufin biyu wa thulatha sai a hada biyun da uku wa ruba kuma a hada biyar din a hada su da hudu sai a ce kai mata tara wannan babu wani hankali da zai iya istinbatin irin wannan daga nassin alkur'ani kuma fa'ida har yanzu ta magana akan wannan ita ce amfani da wannan irin damar wajen dawo da mutane kan fahimtar usul wato addini a rika fahimtar safa daga asalinsa ba daidai bane mutum ko dan ya iya larabci ya kafa kansa a matsayin malami kuma ya zo ya ce zai karanta alkur'ani ya fahimci shi yadda yake so ba yadda malamai suka fahimta ba wannan ba ilimi bane ko ya zo ya ce ai shi yana da yanci ya dauki ra'ayin da yake so a musulunci shi ma dai musulmi ne don haka tunda musulmi ne zai iya fahimtar komai kuma komai din da ya fahimto a dangana wa addinin musulunci wannan muna cikin hatsarin waɗannan abubuwan yanzu musamman ga mutanen da suke bibiyar kafofin da ake kira kafofin sadarwa ta social media in kana ganin kwamatalar da ake yi mutum zai ji damuwa da tashin hankali akan yadda musulunci ya koma ake ya galgala shi haka kowa yake fahimta su abin da ya ga dama ƴaƴan uwa mu gane alqur'ani ba zai yiwu a fahimce shi ba sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu a fahimce su yadda ya kamata ba idan ba a bi hanya da kuma tafarkin magabata na ƙwarai ba kullum zaka ji ana cewa bin manhajin as-salafus salih wannan ba abun wasa bane suwaye as-salafus salih innan ba wata kungiya bace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai ma'ana daliban sahabbai da kuma atba'ut tabi'in wadanda suka bi su tabi'ai din suka dauki karatu a wurin su wadannan sune musulmin farko da suka fahimci addinin musulunci bai halatta wani ya zo da wata fahimta da ta saba wa fahimtar su ba cikin abin da yake a kuru-kuru yake a karantarwar addinin musulunci mutum ya ajiye maganar su ya kawo abin da ya saba wa Qur'ani da hadisai da kuma fahimtar waɗannan mutane kuma ta zama an karbe ta wannan ba abu ne da za a yi sakaci da shi ba yana daga cikin babban abin da ke jawo mutane dama bala'i a addini zaman malamai da rashin faɗakarwa in dai malamai za su yi shiru ba za su faɗakar da mutane ba to lalle za a yi ta samun sabon abubuwa kowa zai kawo fahimtarsa a addini ya ce haka take sai ce ai shi ma musulmi ne zaman mutum musulmi baya mai da dukkan abin da ya ambata ya zama musulunci ballantana har a dangana wa musulunci wannan abu don haka dole ne musulmi kafin ya zama musulmi ya zama yana bin musulunci ba musulunci ne zai bi shi ba
a kun gane zance na yau ba zai yiwu a ce an bar musuluncin haka kara zube kowa ya aikata abin da ya ga dama kuma sai a ce wannan abin da ya aikata shi ma musulunci ne sai a ce me hujja sai a ce ai shi ma musulmi ne a'a wannan ba a fahimci abin da yake ba zaman mutum musulmi shine yayi aikata musulunci irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci ba tsaurin ra'ayi bane dan an ce mutane su koma musulunci irin na farko ai ana zance ne dama a al'amuran da ba sa canzawa al'amuran da suke ba na istihadi ba al'amuran da suke ba na istihadi ba harkokin aqida da kuma usul da aka gina addini akai yadda ake kafa hujja usulul istidlal yadda ake kafa hujja a musulunci waɗannan abubuwan yadda suke tun farko zamanin manzon Allah sai haka za su tsaya har tashin kiyama amma inda ake samun sabani shine wajen fahimtar abubuwa a mas'alolin da ba na aqida ba mas'alolin furu'a inda aka samu wani malami a baya ya taba fadin wani abu ya saba to ba matsala an samu wani ma ya saba a zamanin yanzu a mas'alolin istihadi an gane abu amma in aka ce abu ijma'i ne to bai halatta ba wani yazo ya kharqin ijma'i kun banji me ake nufi da ijma'i mas'alar da gaba ɗayan malaman duniya sun hadu ra'ayi ɗaya akan ta tun zamanin sahabbai ba a taba samun wani sahabi da ya saba ba ba a taba samun wani tabi'i da ya saba ba ba a samu wani daga cikin atba'u tabi'in da ya saba wannan ba a ce an yi ijma'i akan ta to haka kawai sai wani yazo ya ce ai ni ma musulmi ne ni ma na karanta alqur'ani don haka zan faɗi ra'ayina musulunci gaskiya ba haka yake ba kuma wajibin malamai ne a tashi tsaye wajen dawo da mutane kan asalin musulunci yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shishigi bane wannan ba tsaurin ra'ayi bane wannan shine daidan da yake wajibi akan kowane malami ya aikata barin mutane suna aikata abin da suka ga dama malamai kuma su shiru ko dan tsoran wai kar a zargi malami ko dan kar a ce masa dan kaza ko dan a ce kar a yi masa wani suna ko kuma makamancin wannan yaji tsoran fadin gaskiya kuma a bar mutane suna abin da suka ga dama musulunci a zo a canza shi to zamu wayi gari in aka ci gaba da haka wata rana samari da yara da za su taso daga baya ba za su fahimci meye musulunci na hakika ba kuma wannan dama ita ce manufar makiya addinin musulunci an fahimci wannan za ka wajibin malamai ne duk lokacin da aka samu irin waɗannan matsaloli a yi musu martanin da ya dace da su na farko wajibi mu sani faɗin Allah maɗaukaki da ya ce fankihu ma qaba lakum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع wannan uslubi ko in ce salam magana a ce mathna wa thulatha wa ruba na ga mana ran da muke tafsirin wannan cewa uslubi ne da ake yi dan a nuna zabi dangane da wani abu da aka baiwa al'umma zabin su yi shi ma'ana dukkan ku ya jama'a a tsakaninku in za ku yi aure to wani ya auri biyu mai son haka wani kuma mai son ya auri uku ya uku ma'ana in an ce uku a larabci ba ana nufin uku da uku ba su zama shida in gane uslubin yanzu ko mu yanzu nan a Hausa ai wani abun idan aka yi masa kalma biyu yana nuna ta'kidi da ƙarfafawa ne ko ba haka ba sali a ce an yi wa mutum ƙarfa me manan ƙarfa a fi ƙarfinsa haka ma ana nufin ƙarfi ne da wani ƙarfi da wani ƙarfi suka haɗu ba don an maimaita kalmomi an fahimci wannan don haka salo ne na magana yawa salon magana ko ana fahimtarsa a wurin masu asalin zancen za ka sai a koma gun larabawa irin wannan zancen ana yinsa za su ce maka i ana yinsa to amma me yake nufi yana nufin a haɗo lafuzan da aka ambata sai a tara su a ce biyu a haɗa da uku a haɗa da hudu shikenan sai a ce tara sai a ce je ka aure mata tara wannan babauci ne wanda babu irinsa an fahimci wannan zancen za ka dole ne a koma a fahimci abu yadda musulman farko suka fahimta bai halatta mutum ya auri mata sama da hudu ba wannan ita ce shine musulunci an fahimci wannan zancen ai daga cikin abin da zai nuna mana haka annal ayatu shi wa ita wannan aya lam tadhkur akthara min 40 bata ambaci sama da hudu ba ko ba a fadi ba a ce mathna wa thulatha wa ruba wa khumas wa sudas wa suba wa thuman wa tisa duk ba a fadi wannan ba ballantana mutum ya tafi zuwa ga wannan fahimta abinda aka tsaya iya lafazin mai ruba shine mafi girman adadi sannan wannan aya a shaytanu na kenan la yajuzu lirrajuli an yatajawaza hadha aladad cewa bai halatta ga mutum ba ya wuce wannan adadi wajen matan da zai aura misali suna bada misali a larabci suna cewa da za a ce wa mutum qassim hadhihi ad-dirahim بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين وثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة دا ذا أبا ومتون درهمين دي وكو نيرا ينزمي أمبان دي نيرا سأبا متون نيرا دبو دا سأشي كربا ووطن نم متانا درهمين بيو بيو درهمين أكو أكو درهمين هدو هدو كي ينزم أكا جيا مكوانا aka ce ga wannan ka raba wa mutane yanzu kun aka ce naira 1 sai mutum kudin yayi kasa da yawa ko to a ce a baka 10,000 ce ga mutane hudu ka rarraba musu 2,2,3,3,4,4 zaka iya fahimtar ya halatta ka ba wani mutum daya ka bashi naira 5,000 zaka fahimci wannan ba zaka fahimta ba saboda abinda ake nufi a cikin su wasu ka ba su 2 a cikin su wasu ka ba su 3 a cikin su kuma wasu ka ba su mene hudu cikenan abin da ake nufi ashe kenan babu wani abu da zai nuna an halatta maka kai kari akan haka to irin wannan abin da zuwa qur'ani shine irin wannan abin da ke bakin larabawa haka suke magana da irin wannan yare lam yakullahu an yu'tiya ahadan akthara min arba'a ba shi da ikon ya bai wa wani daga cikin su sama da guda hudu mana 4,000 abu na biyu inda wannan ayar tana nuni akan cewa babu iyaka ga adadin matan da wani muayyani mutum zai aura to da zai zama ambaton adadin lahuwan da ba shi da fa'ida shine ma'anar lahu duk abu ko a cikin alqur'ani babu lahu duk qur'ani daga farkon sa har ƙarshe babu wani wata kalma daya da za a ce wannan ba a ma buƙatar ta shirme ne me yasa aka sata duk inda kaga an sata to akwai manufa ko abinda masu nahawu suna suke ce masa za'idi wasu malaman ai ba su yadda a kira shi za'idi ba ana faɗa ne cewa ta zo ne ko dan ta akidi ko makamanci wannan amma a ce ba a buƙatar abu kamar kenan Allah madauki ya sa wani harafi a cikin alqur'ani kuma babu buƙatar sa Allah ku baya wannan ba zance ne irin na mutum ba ballantana a ce za a kai wani mai dubawa ya duba shi a wannan a cire ma'anar ta fito ko ba wannan ma'anar ta fito ko ba wannan duk maganar Allah daidai take babu kuskure a ciki don haka tunda ba a faɗi sama da haka ba to ba a iya fahimtar cewa wannan abu za a iya ƙari akan haka li'anna al'umuma mustafadun min qawlihi ma taba lakum min an-nisa domin ana fahimtar umumin lafazin cewa kowa abin ya shafe shi daga inda yace ma qabalakum min nisa ko aure abinda kuka so daga mata ko wani abu duk adadin kuka so ko in ce kai duk irin abinda ya muku dadi na mata ko aura wannan shine umumi amma tunda aka zo aka ce masna wa thula wa ruba to wannan tahdidi ne umumin ai iya tanya tsaya an gane yawa me ake ai ina ne umumin kun fahimci me ake nufi da umumi yawa gamamman hukuncin da ya shafi babu kaidi shine abin da ya muku dadi me ma'ana abin da ya muku dadi siffofin da kuka ga sun dace da irin matar da kuke so akwai siffofi da yawa je mun yi magana su ko mace mai addini mace mai dukiya mace mai kyau ko mace ɗan dangi mace mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mun ce ma wannan shi ma ba hasari bane zaka iya duba duk siffar da kake so dangane da mace kace shi kake so to a wannan wurin ne za a baka dama ka bude kofa komai ka je ka shiga ka dauko duk siffar da take ba mummunar siffa ba ka iya daukar ta amma wajen adadi tunda aka ce masna wa thulatha wa ruba to an tsaya iyakan ruba ne babu zancen abinan kari akan hudu ai kun san duk wanda ya karanta littafin fiqh ya san hatta maganganun da malamai suka yi akan shin ya halatta mutum yana da mata hudu sai ya saki daya sai bata gama idda ba ya halatta ya je auro wata kun san maganar malamai akan wannan me yasa har aka kai ga irin wannan matsalar ai saboda haduwar matan guda biyar a lokaci daya ya saba ma duk abin da shari'a ta zo da shi an fahimci wannan abu zaka babu wani malami da zai kafa hujja da irin waɗannan zantattuka kamar da na ammata masu irin waɗancan ra'ayoyi kamar wancan mai 89 dama asali irin jahilan nan ne waɗanda ba su yi komai ba, ba su karanta addini, la fiqhu, la hadisi, la tafsiri, irin alarammomin nan ne waɗanda suke yin irin bugun ƙasa ake zuwa wurin su ana ce musu malamai ƴan tsubbu, irin su ne fa shi wannan din mai guda 89 su ko ɗannan kuma dama asali ba malamai bane, ba a sa su a malamai, sukan faro abu daga haddar Qur'ani, sun haddace Al-Qur'ani amma ba su san komai na ma'anarsa ba, wanda ya haddace Qur'ani bai san ma'anarsa ba, ba a sa shi a malami, don haka haddace Al-Qur'ani ba ilimi bane shi kadai, sai an hada da sanin ma'anar Al-Qur'ani, an fahimci wannan abu. Kuma in kun lura da irin musifin da suke damun mu da yawa a arewacin Najeriya, wannan harkar tana daga ciki ƙungiyoyi da yawa da ake samu a cikin al'umma yanzu, irin waɗanda ake ce ma ƴan fuffuki ko digawa, yawa, waɗanda ba su yarda da sallar juma'a ba, ba su yarda da aikin haji ba, amma suna nan a cikin al'ummar musulmi, kuma har suna zuwa suna farautar mutane da sunan ana karanta Al-Qur'ani. Su mutane a jahilci daga an ga mutum yana karanta Qur'ani ya ce a makaranci ne, ai malami ne, zaka duk abin da yazo da shi shikenan sai a karba. Ya jama'a, musulunci ba haka yake ba, musulunci ilimi ne, yawa sai da ilimi, ilimin sanin ma'anar fassarorin Al-Qur'ani, amma ba mutum kawai dan ya haddace Al-Qur'ani bai san me yake ciki ba ya kawo komai. Yanzu wanda zai zo ya ce ya haddace Al-Qur'ani amma ba zai sallar juma'a ba, to a wannan Qur'anin ya fahimto ba a sallar juma'a, ina sai umarnin sallar juma'a kurukuru yake a Qur'ani. To suna nan waɗannan mutanen ba sa sallar juma'a, ba za su yi ta ba, wannan ba aiki abu ne fa, suna nan su kuma wani abu ne su ma daban. A irin wannan kuma haka aka samu yan tatsini, ko ba haka bane? Su ma me ka ce musu ba san Qur'ani ba, eh ba su san Qur'ani ba ma'anarsa, amma sun haddace lafazinsa, suka zo suka ce hawa keke haramu kafirci ne, ba mazancin haram ba fa, maballin riga kafirci ne. Duk masu wayo a 1980 duk kun san fitinar da aka yi a Kano a lokacin waɗannan abubuwa da wasu wurare, haka kawai sai mutum ya zo ya kafirta mutane ya ce saboda wani ya sa belt, wani ya hau babur, duk abin da Bature ya zo amfani ya zo da shi, to amfani da shi kafirci ne. Sai ka gaya min yanzu idan mutum ya ɗauki irin wannan addinin a wace ƙasar zai rayu? Sai dai tona rami ya koma ciki, in ba haka ba ba zai yiwu ba, don haka musulunci kuma Allah bai yi shi dan ya zama da irin wannan surar ba. To don haka shi yasa yake da muhimmanci wallahi harkar shugabancin al'umma sai an kula da harkar addini, yawa da sarakuna su ɗauki abu da gaske wajen abin da ya shafi duk wanda aka ji ya fito da irin waɗannan ra'ayoyi, a ɗauko shi a haɗa shi da malamai, yawa a yi masa magana. Yanzu irin haka waɗanda masu ƴan ƙur'aniyun su ma ba su yarda, wasu ma akwai wanda suka daina sallah, a kullum nakan gaya muku wannan, ta ce wa'ai ba su samu sallar azhar a cikin Al-Qur'ani ba, da sunanta na azhar, ba su samu la'asar ba, ba su samu adadin raka'o'i ba, don haka su sun daina yi, ko wanda ya zauna baya yi, kuma haka ya mutu ya bar duniya baya sallah. Sai ce wa'ai asalin sallah a Qur'ani ita ce addu'a, don haka addu'a kawai yake har ya mutu. Kuma irin waɗannan suna nan fa su ma a cikin mutane, suna nan a ƙauyuka sun dabaibaye mutane, ina waɗanda za ka ga sun ce kar a bi ganin watan sarki, kar a yi sallar idi tare da mutane, suna nan kuma har suna taruwa a wasu ƙauyuka nan kusa suna yin tasu daban, duk kuma saboda hukumomi sun ƙyale waɗannan abubuwa. Da an tashi tsaye duk ya kamata a dakatar da waɗannan abubuwa, in ba haka ba haɓakar da suke zai ja wata rana a kasa yin komai a kai, kuma shi irin wannan ɗin ne ta da tatsini ba wani abu bane. Amma in dai har za a bar a ce ai kowa ra'ayinsa yake yi, tunda addinin akwai saɓani da yawa, ai akwai abubuwan da ake akwai saɓani, akwai wanda babu saɓani, duk lamari na aƙida da usulin foundation da aka kafa addini to fa zancen saɓani a cikinsa. Yadda adadin raka'o'in sallah suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowa da muke yi a yanzu da masu hudu da masu uku da mai biyu, haka suke tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu canzawa. To duk wanda zai zo ya canza wani abu yanzu yace ba za a yi kaza ba, to kun ga shine yazo da sabon addini da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma barin sa shike jawo irin waɗannan matsaloli. Muna fama da matsala a zamanin yanzu ta maganar yanci, yanci, yancin dan adam. Idan ba tashi tsaye aka yi, lalle hukumomi su ji cewa shugabancin da suke na al'ummar musulmi ne, kuma al'ummar musulmi an san meye musulunci kuma da malaman musulunci su haɗu wajen bayanin waɗannan usul ɗin duk wanda ya kauce musu a ɗau matakin da za a ɗauka a kansa musamman dai a irin waɗannan manya-manyan matsaloli da za su sa mutane a cikin ruɗani sannan abu na uku wannan aya ta maganar masna wa thulatha wa ruba siqat an koro siyaqin maganar ne fi ma'aridil imtinani na faɗi wannan ran wato a siyaqi ne na bayyana irin baiwar da Allah ya yi wa dan adam ya yi masa baiwa kaza an masa baiwa kaza an masa baiwa kaza alal rijali irin abinda Allah ya yi wa mutum namiji bima ahallallahu lahum na abinda Allah ya halatta masa ya aura falau jaza lirrajuli an yatajawaza akthar an yatazawaja akthar min arba inda ya halatta mutum ya auri sama da guda hudu la kana dhikruhu fil ayati aula tunda Allah yana jero mana ni'imomin da yayi ne in kuma kari akan hudu ni'ima ce to ya kamata a ambaci wani abu da yafi hudun sai zama shi ni'imar ta cika an fahimci abu Allah idan yana lissafa ni'imomi da yake yi to yana faɗin mafi cikar ni'imar da yayi wa dan adam ne in kuwa sama da hudu shine cikar kamala to ita za a faɗa tunda aka tsaya a hudu to ita ce kamalar a ni'imar da Allah ya so ya bayyana wa mutum namiji abinda aka halatta masa ya aura na mata an fahimci wannan zancen yawma li'annahu kullama kafarat an'am wal mubahat kanat al minnatu atam duk inda Allah yake lissafa baiwa an muku kaza an muku kaza to ana cikawa ne duk wanda zata zo kari zaka ga galibi tana cikawa ne ga wanda ta riga ta zuwa to tunda ku aka tsaya akan ruba a jerin ni'imomi da Allah ya yi wa namiji wajen matan da zai aura to magana ce ta me ta rufe kofar adadin abin da za a aura to mu dawo zuwa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in babu su ba za ka fahimci addini ba mun san kissar wani bawan Allah sunansa Ghailan ibn Salama al-Thaqafi hadisinsa ya inganta malam Albani ya hassana shi na cikin Irwa'ul Ghalib cewa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa da mushriki ya zo ya musulunta da ya musulunta sai ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yace matansa goma kuma duk sun musulunta mata goma wannan abu ne sananne an yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa masna wa thulatha wa ruba dan haka kori daya ka bar tara biyu a hada da uku a hada da hudu ba haka yace masa ba sai ce ikhtar min hunna arba'a ka zabi hudu daga cikin su ka saki sauran su yi hakuri shine nan malamai har suka zo suke ta tattaunawa to irin wannan wacce mutum zai fara zai duba tsufa zai duba koko daga ƙasa zai faro da ku ne za a tambaye ku ne za ku zaba an ba wa ɗan adam a irin wannan yanayi ya zaɓi duk wanda ya so yauwa to abin da muke zance ba wannan zancen zaɓin ba ne amma asali inda a ce ya halatta ya tsaya da waɗannan goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amma tunda bai halatta ba sai ya ce zaɓi guda hudu ka rabu da sauran kuma hakan yi ya je ya same su suka daidaita kuma tunda an zo da imani kowace ta imani ta yarda da musulunci kuma sun yarda shari'ar musulunci bai ta yarda da wannan ba duk suka sallama suka miƙa wuya suka bar masa wasu malamai su ce ƙuri'a za a yi wanda ita tafi adalci yauwa amma kowanne mutum ya yi zaɓin tunda magana ce ta wa zai zauna da shi ba matsala ba ce in ya yi zaɓe amma in ya yi ƙuri'a ya fi nuna adalci wajensu kuma kowace ta karɓi hukunci sai a saka musu shikenan kai wannan ta kulle takarda a rubuta wannan ta ci wannan bata ci ba a zaɓin guda hudu shikenan sai ya ci gaba da rayuwa to haka wannan bawan Allah ya yi ya zauna da matansa inda ya halatta ƙari akan hudu da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa banda shi Ghailan akwai wani kuma bawan Allah Al-Harith ibn Qais wasu malami kuma sai Qais ibn Al-Harith shi ma aslama indahu thaman niswa shi kuma ya zo ya musulunta yana da mata takwas shi ma ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ikhtar min hunna arba'a ka zabi guda hudu daga cikin su shi ma Abu Dawud ya rawaito wannan kuma Malam Albani ya hassana shi shi ma cikin Al-Irwa akwai hadithin Nawfal ibn Muawiya da shi kuma wannan da rauni a cikin sa amma da duka wannan ya nuna abin yana da asali daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan kari akan komai ma ga ijma'i ijma'i hujja ce mai ƙarfi, yadda Qur'ani da hadisi yake da ƙarfi, haka ijma'i yake da ƙarfi. Haramun ne wani ya zo ya ihdasin ya farar da wani ƙauli daban da ya saba ma ijma'in da sahabbai suka yi da tabi'ai suka yi, wannan ba cikin addinin musulunci. Mu cike da maganar al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, wanda ya rasu 204 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, babban malami ne da kowa san, ina ce imamuna Shafi'i, wanda ake dangana mazhabar Shafi'iyya gare shi ko yawa. Ga maganarsa yana cewa fadallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana hadisansa da ayyukansa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi nuni an ala annantiha Allahi azza wa jalla fil adad bin nikah ila 40, cewa tukewar da Allah yayi wajen adadin matan da za a aura ya tuke ya tsaya a 40 guda hudu, tahrimi ne, haramci ne, an yajma'a rajulun binikahin baina akthar min 40, wato wannan yana nuna haramci ne ga mutum ya tara mata ya auri sama da guda hudu, inji al-Imam Shafi'i. An fahimci wannan, ya faɗo ne a cikin littafin al-Umm nasa. Sannan kuma wannan mas'ala Malam Ibn Taymiyyah ya ambaci cewa ijma'i ne shi ma akan wannan, babu wanda ya saba a cikin malaman musulunci dangane da wannan mas'ala, don haka bai halatta wani mutum ko malami ko ba malami ba ya zo ya ce maka ai babu wani dalili kuru-kuru da ya hana a yi aure sama da mata guda hudu. Kun gamsu? Don haka da'awar a ce akwai kofar da wani zai zo ya ce zai aure mata sama da hudu, ko da wani tawili ko da wani zance, wannan babu shi a malaman musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ilmantar da al'umma ya dawo da mu kan tafarki madaidaici akan kowane lamari. Wannan kenan ya wadatar insha Allah dangane da wannan mas'ala insha Allah. Mu je aya ta hudu ko ita ce zamu yau, haka ne? Dama ba mu karanta ba ko? Mun karanta jiya, ta biyar kai zamu yau. Allah subhanahu wataala yana cewa ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كدكو بي وواواي هكا الله كراسو وواواي كدكو باسو دوكيو ينكو هكا الله كرابو دوكيو ينكو بيتي دوكيو ينسو Wannan aya ita ce asali dangane da abin da ake kira al-hajr da na ambata mana jiya. Ko me al-hajr? Shine tsarewa, hanawa, dakatarwa. Yana zuwa kuma har yanzu al-hajr ma'anar al-aql. Domin dama shi hankali, ai asalin sa dama ana kiransa hankali ne saboda daga lafazin akala ne. Ai kuna jin akala da ake sawa raƙumi ko? Me yasa ake sa masa akala? Ana ɗaure shi don kada ya tafi ya gudu. To haka nan hankali, Allah ya sanya wa ɗan adam hankali ne don ya zama shi zai tsare shi daga faɗawa cikin abin da bai halatta ba. Shi ne asalin sunan hankali. Kamar an baiwa ɗan adam kamar yadda Allah madaukaki ya cewa ne qasmun li dhi hijr, anan me ake nufi ma'abucin hankali? Yau don haka al-hijr ana nufin hankali, ana kuma nufin wannan tsarewa din. A istilahin malamin aka ce al-hajr, to ana nufin tsarewa da hanawa ga dukiyar wanda hankali bai ishe shi ba, a hana shi tasarrufi da wannan dukiyar har sai lokacin da ya samu hankali. Wannan kuma magana ake yi ga waliyansa. Yanzu wannan fadin Allah madaukaki yana magana ne da waliyai. Waliyai ana nufin majibintan mutum, kamar iyaye, ƴan uwan iyaye, ma'ana waɗanda dai suke waliyanka da idan lamarinka ya tashi su suke wucewa gaba, to da su ake. Allah yana ce musu wala tu'tus sufaha'a, kada ku bai wa wawaye amwalakum, dukiyoyinku. Asali zancen dukiyoyinsu ne, to amma Allah madauki ya ambaci dukiyoyinku dan ya nuna muhimmancin wali yana da tasarrufi akan dukiyar wanda ba shi da hankali shi yasa sai dukiyar ma sai aka dangana ta zuwa ga wali kamar tasa ce an fahimci abin saboda nuna muhimmancin a tsayuwar wali akan haƙin wanda ba shi da hankali a dukiyoyinku wanda Allah ya sanya ku ku ne masu tsayuwa akan su warzuquhum fiha ku arzuta su a ciki ma'ana ku ciyar da su waksuhum ku tufatar da su amma ya zama ku za ku rike dukiyar yanzu idan mutum ba shi da hankali ko mahaukaci ko garma-garma dan taɓaɓɓe mai dan motsi a hankali ko makamancin wannan sai ya gaji dukiya ko aka ba shi kyauta dukiyar kuma tana da yawa to waliyansa su za su rike dukiyar su rika kula da ita domin in ka bar shi zai iya zuwa haka kawai a irin tasarrufi irin nasa zai iya cewa in gidaje ne rana ɗaya zai iya kiran wani ko abokinsa mai irin hankali irin nasa ko wasu jama'a kawai sai zai ce kai zo na baka wannan gida ana iya haka ko ba za a iya ba to saboda shari'a ta tsare masa dukiyarsa la'alla wani abu zai zo na ai masa magani la'alla wani abu zai taso na kulawa da rayuwarsa la'alla zai zo ya warke zai aure in yi auren nan zai yi 'ya'ya to kaga a zo kuma dukiyarsa a bashe lalata ta ba a kyauta masa ba don haka sai a ɗauki kula da dukiyar a danka shi a hannun masu hankali daga cikin waliyansa sai sun zartar sannan yayi abu wasu malami suna kasa abin hali suna cewa kashi uku idan yayi tasarrufi in mutum mai garma-garman hankali ne ba mahaukaci ba in ya ba da wani abu in ingantacce ne to yayi in akwai mai in abin kai mai amfani ne to za a iya ingantar da shi a bar shi ya ci gaba in kuma abu ne mai cutarwa ya zama batsilan za a hana in kuma wani abu ne tsakanin amfani da cutarwa to a nemi izinin waliyai in sun ce yayi to yayi wannan mai sassauƙan hankali wanda bai gama kintsuwa ba kenan amma in cikakken mahaukaci ne to wannan babu zancen a bar masa dukiya ba za a danka masa dukiya a hannunsa ba kuma daga cikin abin da malamai suka dora har yanzu mun sha wannan magana idan wani abu ya taɓo dangane da abin da ya shafi zakka to za a yi zakka da wannan dukiya to kaga in an bar shi yana ba da ita kyauta yana baiwa mutane to ba za a samu wannan haƙƙin ba sannan kuma in ya taɓa dukiyar wani to za a ɗauka daga cikin wannan dukiyar tasa a biya domin haƙƙin mutane baya salwanta saboda mahaukaci ya yi kuskure an mun sha wannan zancen ko hukum manta misali mahaukaci an san shi ba shi da hankali kawai yana tafiya sai ya ɗauki ya zo wucewa ga wani bawan Allah ya yi fakin motarsa a ƙofar gida kawai ya ɗauki wani sanda da yake hannunsa kawai sai ya rutsa ya fasa masa gilashi to me hukunci a shari'ance za a zo a ce a ai ba shi da hankali sai haƙuri to shari'a ba ta ba da irin wannan abin ba haka ake ba a shari'a sai a je a samu waliyansa waliyansa su za su ɗauki nauyinsu gyara wa mai mota motarsa rashin hankalinsa yana tare da shi kaga ya koma kenan su su rika ɗaukar nauyin tsare shi a gida da kula da shi da hana shi irin waɗannan abubuwa amma a shari'a mutum baya yin hasara haka kawai saboda mahaukaci ne ko saboda yaro haka yara ƙanana suna wasa sun fasa wa mutum gilashi in za a iya samun iyayensu a tattara wane ne yayi duka wajibi ne wa iyayen yaran nan su biya mutum motarsa ko abin da suka yi masa tari wannan shine shari'a ita ce adalci ba za ka ɗauki nauyin abin da baka da laifi a cikin sa kawai a ce saboda yaro ne ko saboda mahaukaci ba an bai wannan amma dai tunda shi ba bai balaga ba bai kai girman da shari'a za ta hau kansa ba ana dora akan waye akan waliyansa to wannan shine dalilin ma da yasa Allah madauki yake maganar da waliyan cewa waliyai kar ku ba da dukiyoyin wawaye ku miƙa musu su yi abin da suka ga dama a'a ya zama cewa ana kulawa ana tsarewa to amma da tufatar da su da ciyar da su a yi daga wannan dukiyar dukiyar su ce ba mai hana musu to amma kuma ba za a ba su tasarrufi da ita ba wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana ta alheri malamai suka ce kamar a riƙa gaya musu cewa ka ga bawan Allah ka kwantar da hankali wala duk dukiyar nan da ka gani ta kace ba tawa ba ce kuma ina da niyyar duk lokacin da lamarinka ya sauƙaƙa insha Allah zan ɗauki kayanka duka in baka mu ba a hankali insha Allah ka irin wannan kalmomi dai masu kyau kar kai masa zagi kar kai masa fada da hayaniya yadda zai sake rudewa kila kai mai hau kanka amma kai masa magana ta nutsuwa cewa lamarin nan duka ba komai taka ce ba tawo bace amma muna jira ne in Allah ya saukaka al'amura Allah zaka ji tsoron ka ce masa in ka samu sauki ko kai ma hukaci ne sai wani abu ya faru amma ka fadi kalmar da ba za a samu matsala ba cewa insha Allah ta'ala in abubuwa suka daidaita zan dauki dukiyar ka za a dawo maka da ita malamai suka ce wannan shi ake nufi da qaulan ma'rufa din ka ga masa magana wanda take mai kyau to mu karanta abinda malamin ya ambata as-sufaha'u jam'u safih in an ce sufaha'u ko Hausa ai suna cewa wannan safihi ne ko to dai dama yadda take a larabcin haka aka dauko ma'anar safihi shine wawa wawa Hausawa suna amfani da wawa suka nufi zagi amma asalin wawa shine wanda baya iya kafa hujja fahimta sabata da ƙarfi ba a iya wakilta shi ya zartar da abu ba shi da natsuwar da zai iya yin abu shi kadai sai da kulawar wani an fahimci abin wannan dai yana cikin ma'anonin wawa to idan mutum wawa ne ba ta sigar zagi ba fa ana nufin ta bangaren wannan hankalin nasa to jam'i ne na abin da ake nufi da safi wa huwa man la yuhsinu tasarrufa fil mali wasu kuma kamar da malamin ambata suna shine duk mutumin da baya iya kyautata alaka da dukiya duk wanda baya iya kyautata alaka da dukiya zaka iya kiransa wawa to kamar yaya wanda duk in aka bashi dukiya mai yawa rana ɗaya zai almubarazantar da ita ya zama ya lalata ta to wannan sunansa mai wawa to wannan kila ka ce ko da hankalinsa daidai ne ta bangaren cewa ba mahaukaci bane misali ko saboda irin kuruciya ko wauta ko abinan gaulanci ko kuma shagwaba ta yi yawa kun san akwai wanda shagwaba ta kan lalata su yau gashi ya kai girman hankali amma kuma an shagwaba shi don haka ba a tarbiyyantar da shi akan girma ba kun san girma yana bukatar a koya wa yaro yadda zai girma wani shi ake nufi dama da tarbiya wanda zai bar da kawai duk abin da ke so a yi masa kaza har ya ta fada da uwar dan me za ta hana shi kaza wani lokaci kaga uwa ce ke shagwaba wani lokacin kuma uba ne ke shagwabawa duk abin da ke so a je a sai masa yaro kankani bai iya tuki ba sai masa mota ya kashe mutane ya buge nan kuma an je gun yan sanda uban ya je ya tsaya ce ai ba komai a je a fito da shi lokaci guda kuma gobe ya sake ai an san irin waɗannan to wannan ko yana da hankali sunansa mai wawa shari'a ta wajabta a kame wannan a daina bashi dukiya dan kada ya lalata sai ce in ma li adami aqlihi ko saboda hankalinsa kamar majnuni marar hankali mai tabin aljanu shi yasa da ake ce masa majnun eh mai alaka da hankali amma na tabin hankalinsa yana da alaka ko da aljanu yawa wal ma'tuhu shine wanda muke cewa garma yau akun saboda da ake cewa haka garma saboda raunin ko saboda wani abu na halitta irin ko irin wanda akan halicce su da irin dan kankanin kai din nan da ba sa fahimta ba sa wato wani abu na halitta su bai gama cika ba ko kuma dai saboda wani dalili a hankalin ya zama baya gane abubuwa baya iya magana a fahimta ba kuma a iya masa ya gane yadda ya kamata to duma shi ake ce ma al-ma'tuhu tabin hankali ne amma kuma ba na aljanu ba majnuni bane yawa wa nahwihi ma da makamancin su wa imma li adami rushdihi akan cewa mutum wawa kuma saboda rashin shiriyarsa ko yana da hankali in ba shi da shiriya kamar wancan shagwabban da na bada misali ko mai almubazzaranci da dukiya baya iya kulawa kasagiri kamar yaro karami wa ghairi rashidi da kuma wanda dai bakin tsatse ba duk wanda bakin tsatse ba shi ma alayin wawaye ake sa shi fanaha Allahu al-awliya to a wannan aya Allah ya hana waliyai ma'ana majibinta mutum irin wannan an yi utu ha'ula'i amwalahu an hana su waliyansu baiwa waɗannan irin mutanen dukiyoyinsu khashyata ifsadiha wa itlafiha dan tsoron lalata dukiyar da halaka dukiyar li'anna allaha ja'ala al-amwala qiyaman li'ibadihi domin ko Allah madauki ya sanya dukiyoyi ne dan ya zama abun a kula a tsaya da su ne abu ne da aka sanya bayi su rika tsayawa da dukiya suna kulawa da su fi masalihi dinihim wajen maslahar addinin su wa dunyahum da kuma duniya wannan yana nuna mana musulunci ya damu da harkar economy ko ba haka kawai ake barin abubuwa ba maslaha shine common interest abinda ya shafi al'umma ba ce dai abinda zai jawo gyaran al'umma mafsada kuma shine mummunan abu da zai kawo lalacewa shi yasa dama malamai suke cewa ana yin hajiru ne saboda hikima biyu ko hajirun ko irin nau'i kai guda biyu ne ko ya zama akan dukiyar mutum shi kansa saboda amfanin kansa kada ya zo ya lalata ta ko kuma saboda kada ya lalata na mutane an gane duk kowanne ana iya hana shi amfani da dukiya saboda kada ya halaka dukiyarsa ko kuma kada ya halaka dukiyar wasu misali suka bada misali kamar a ce idan mutum akwai basussuka da yawa a kansa kuma gashi garma garma ne ba shi da nutsuwa to ba a barin sa da dukiya kafin a gama lissafin sai a tsare dukiyar in ba haka ba rana ɗaya zai je ya lalata ta kuma ga dukiyar da babansa ya bar masa ba a biya basussuka ba kagan aka bar masa me zai faru zai lalata ta har a rasa abin da za a biya bashi a ciki haka nan duk mutumin da yake da dukiya dai ko ma ba wai ta gado bace amma kuma ya zama bashi da nutsuwa da shiriya da kintsuwa in zai lalata ta kuma akwai bashin jama'a da haƙoƙin jama'a akai to ai masa hajiru a dakatar da shi daga tasarrufi malamai sun tattauna har yanzu akan shin hajirun shari'a ce take yi ko ko waliyin zai iya yi da ƙarfinsa na waliyi wasu malamai sun nuna in mutum zai iya da kansa kuma shi mai dukiyar ba tare da ya masa tawaye ba ba matsala ya yiwu wasu kuma suna cewa don gudun fitina a kaiwa alƙali yayi kamar mun yi wannan zancen jiya yauwa ma'ana sai a ɗauki wannan mai irin taɓuwar hankali a ce ga irin halin da yake ciki a zamanin yanzu ma saboda tabbatar da abubuwa ya fi kyau a ce a je gun likita ya tabbatar da wannan mutumin ga irin ɗabi'arsa cewa bai dace da tasarrufi ga dukiya ba sai a je kuma gun alƙali a ce to ga takardar likita ya ba da umarnin cewa wani bai cancanci tasarrufi a dukiya ba sai alƙali ya rubuta takarda cewa wani duk abin da ya yi sai idan shari'a ta yarda da shi ko waliyansa sun yarda kaga wannan sai a fitar da shi daga wasu su cuce shi in ba haka ba wasu za su iya zuwa su same shi a ce to muna son gonar kuɗin nan ta wuri kaza za mu saya sai a je a ce to ta miliyan goma ce sai kaga sun saye ta a 300,000 kuma sai su je su yi takarda sai su kawo masa sai ya dangwala ya sa hannu kawai sai a ce ciniki ya yi to irin wannan in akwai irin wannan takardar kaga sai waliyansa sai su kai ƙara gun alƙali sai wancan da ka ba da takarda a kansa ba shi da ikon tasarrufi to ga wasu sun je sun masa haka sai a kira su a ce ina takardar ina sa hannunsa ina kaza sai a nuna musu a ce to ai ga takarda mu mun bayar cewa bai halatta ya kaza ba don haka ciniki ya tashi a irin wannan zamanin duk akwai buƙatar a riƙa bin irin waɗannan al'amura saboda kada a cuci mutane to yace qiyamal li ibadihi fi masalihi dinihim wa dunyahum yace wa haula'i la yuhsinuna al qiyama 'alayha waɗannan kuwa basu cancanci ba su da damar su iya kyautata tsayuwa akan dukiya tsayuwa ana nufin kulawa yawa shine ma'anan ja'ala Allah lakum qiyaman din ya sanya ta a tsakanin ku ku rika kula da ita duk dukiya ana son a kula da ita dan ka ce asalin musulunci bai koya mana almubazzaranci ba ya hana mana ya ma umarni ya yi hani akai wala tubazziru tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura hagani wannan shine hukuncin shari'a haramun ne ai almubazzaranci da dukiya dan ka kawai dan mutum dukiyarsa ce in ba shi da hankali a ce a bar masa wannan ba daidai bane wajibi a tsare ta a kula da shi a cikin dukiyar amma kuma a hana shi yin abin da ba daidai ba fa amara Allahu al-waliya sai Allah ya bada umarni ga waliyi an la yu'tiyahum iyyaha kada ya ba su irin waɗannan mutanen wato wawayen ko masu raunin hankali kada ya ba su iyyaha ita wannan dukiya bal amma abin da zai shine yarzuquhum minha ya rika ba su ciyarwarsu a ciki ma'ana ya ciyar da su wa yaksuhum galibi a larabci sun aka itlaqi rizq daban yake da yadda mu a hausance muke cewa arziki mu idan an ce arziki abun bahaushe ana nufin me kuɗi da dukiya ko yawwa galibi haka din ne ko a larabcin amma galibi ana itlaqin rizq akan abinci yawwa abinci yawwa shi yasa nan kun ga yazo da maganar rizq da kuma mai kiswa ma'ana a ciyar da su a tufatar da su wa yabdhulu min ma yata'allaqu bi daruratihim kuma a ciki za a kashe abin da yake da alaka da larurar su ta rayuwa larura wa hajatihim da kuma bukatuwa ma'ana a cikin bukatun dan adam ai mun sha magana ana kasa su kashi uku ko akwai daruriyat akwai hajiyat akwai kamaliyat kyau to daruriyat sune abubuwan da mutum zai mutu in babu su kamar abinci ko da sauran abubuwan da rayuwarsa take da alaka da su hatta fatarwa tana cikin larura domin ba haramun ne a bar musulmi tsirara kar ka zo ka ce a to tunda kudin bai isa ba kaza a bashi yana yawo tsirara a larura ne a tufatar da shi kashi kuma dama an yi nassi akan haka haja kuma shine wasu abubuwa na bukata wanda zai iya rayuwa ko ba su to samun gida wanda yake kari akan wani gidan da makamantan su yau ado ga dakuna kuma wani duk a cikin kamaliyar take yawa haka aure idan an lura da hankalinsa ko ba shi da isasshen hankalin da zai tsaya da mata shi ma ba lalle bane sai ya hakura gurgudun dai yadda halin mutumin yake da yanayi ta nan ake auna waɗannan daruriyat da kuma hajiyat wa an yaqulu lahum qawlan ma'rufa su ga musu maganganu masu dadi masu kyau waɗanda shari'a ta san su ba miyagun maganganu ba bi an ya'iduhu su musu alƙawari idza talabuha in suka zo misali su waɗannan wawaye suka nemi a basu dukiyar su to sai ya'iduhum sai su musu alƙawari annahum cewa sayadfa'unaha lahum ba'da rushdihim za su ba su dukiyar su bayan sun shiryu bayan sun kintsu in Allah ya kawo sauki ga yanayin su wa nahu zalika wa yulatifu lahum fil amwa fil aqwali su tausasa musu wajen magana kasu musu magana mai kaushi jabran li khawatirihim dan kwantar da hankalin su kar a ga musu magana da za ta daga musu hankali wa fi idafatihi ta'ala al amwala ila al awliya kun ga wannan ayar mai Allah ya ce cewa wala tu'tu sufaha'a amwalakum ai na faɗi wannan ko Allah ce waye kada ku baiwa wawaye dukiyoyin su ko dukiyoyin ku haka yace to kun ga yayi idafar dukiyar zuwa ga su waliyan الأموال إلى الأولياء يتوانن إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم وانن إشارة تيكم زواج وليي سوى إلن أبن دباسي نكلاوة دنغند دوكي يرسو تاسو تكنسو هكذا سي دوكي ير وأن متاني kun gane nan can ma'ana bai halatta dan ba dukiyar ka bace ta wani mutum ne garma shikenan kuma sai ka batta ta lalace a'a irin yadda ya wajaba ka kula da taka dukiyar ba za ka yi sakaci ta lalace ba to shi ma dukiyar wannan da aka bar maka amana wajibi kada kai sakaci ta lalace musulunci da adalci yake shi sa kullun ake son mutum ya zama mai amana a kalli amanar mutum kuma wannan shi yasa malami suke cewa kamar da zai zo ya ambata mana cewa idan mutum mai in wali yayi da awar wani abu cewa wannan dukiyar da kuka gani mun saya masa kaza a ciki to ba a yi masa musu saboda amintacce ne akan yin haka sai idan ana tuhumar wani abu na rashin gaskiya to mu karasa wannan saboda lokaci sai ce ma yaf'alunahu fi amwalihim min al-hibd na kulawa da kiyayewa wat tasarrufi da kuma kula da gudanarwa wa adam ta'arrud lil akhtar kada subata ta bijiro ga hadari duk abin da zai sanya ta shiga wani hadari dukiyar to kada su yi haka wa fil ayati a wannan aya dalilun akwai dalili ala anna nafaqatal majnun was saghir was safih fi malihi to wannan aya tana nuna shi yadda yaro karami ko maraya ne misali in yana da dukiya hakanan da marar hankali da kuma wawa shi yadda su daga dukiyar su ne kun ga cewa Allah madauki shi warzuquhum fiha ku ci yadda su a cikin dukiyar a cikin kana ana nufin minha yawa idza kana lahum malu in suna da dukiya to haka za a yi liqaulihi saboda ya ce warzuquhum fiha waksuhum وفيه دليل هل يمكن أن أقول دليل على أن قول الولي سوى مغنر درأي ولي مقبول فيما يدعيه أنا كربت تكين أبن دي دعوة في النفقة al-mumkina wal-kiswati, dangane da ciyarwar da take zai yiwu da kuma tufatarwa. Misali, idan wasu ƴan uwa suka so su san yaya dukiyar wannan dan uwan nasu marar hankali a ina ta tsaya, nawa ne ya rage, sai a zo a samu wanda ke kula da ita. An baka amanar dukiyar wani kaza da kaza da kaza daga rana kaza zuwa rana kaza, yanzu me ake ciki? Zai fito da takardu ya ce mun saya masa kaza na kaza, an ciyar da shi abinci kaza, tufatarwa kaza. Yawwa, yace wa fihi dalilun ala anna qawla al-wali maqbulun fi ma yad'ihi. Maganar wali, ma'ana mai kula da dukiyar tababbe ko mahukaci ko wawa da makamantansu ko yara kanana, maganar sa ita ake karba fi ma yad'ihi, cikin abin da ya da'awa. Ma'ana kamar da na ambata, idan aka zo aka same shi yaya matsayin dukiyar wani, sai ce mun saya masa abinci na kaza, tufatarwa kaza, an masa kaza, an masa kaza, an masa kaza. An gane? To ra'ayinsa shine ra'ayin karba. An gane? Me ma'anar ra'ayin karba? Abinda ya faɗa ba a yi masa musu. Bai halatta wani ya zo ya ce a'a mu muna tuhumar ka cinye masa kuɗi ba. Amana ce ya karɓe ta domin ya taimaka. An gane? Ba biyansa ake albashi akan wannan ba. Da haka wannan abun za a kalla, duk mutumin da yake abu don ya taimaka, to asali maganarsa ita ce abun karɓa, sai idan akwai tuhuma da dalilin tuhuma. Shi yasa za a duba, idan ya ce yanzu mun ciyar da shi abincin sai ya faɗi miliyoyi, bayan ku abincin nasa ba zai kai haka ba, in dai shi kaɗai ne bai kai haka ba, sai a ce amma a hankalce wani ba zai ci wannan ba. Kamar irin yanzu ne za a zo a ce an aje dukiya wani wuri a ce ɓera ya cinye, misali. Kaga wannan hankali ba zai karɓi irin waɗannan abubuwan ba. Yawwa, Allah ya kyauta wajen kiswa haka. Sai ce don me? Li'anna Allah ja'alahu mu'tamanan, a gani? Domin ku Allah ya sanya shi abin amincewa, ala malihim, akan dukiyarsu. Falazima qabulu qawlil amini, don haka kuwa maganar amintaccen mutum lazimi ne a karɓe ta, tunda an yadda amintacce ne, an ɗora shi amana ne. To amma kuma wajibinsa, kamar yadda muka sani a shar'ance, wajibinsa ya zama ya riƙe amana, riƙon amana, musamman akan abin da ya shafi dukiyar mutumin da ba shi da isasshen hankali ko yaro ne saboda maraya ne. Wallahi cinta ba ƙaramin cin bala'i bane. Har Allah Qur'ani gashi ya gaya mana za mu zo mu ji, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, me suke ce? Innama ya'kuluna fi butunihim nar, da haka ba abu ne mai sauki mutum ya hau dukiyar marayu da dukiyar waɗanda ba su da hankali, an ba shi amana ya cinye, wata ran ma sai kaga yanzu an samu wani ma yana musu, ita shi ba amma ba shi ajiyar komai ba. Ina za ku je? Ba ƙara ba ce ku je duk inda za a je, ai ba takarda a rubuce. Shi ya ɗauka takarda a rubuce, ita ce kawai abin da zai kama shi. Ya manta akwai rubutun da baya tashi, ran kiyama kuma za a fito da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, ya tabbatar da mu akan gaskiya. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.